Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya da VOA Africa zango na 102.5 duka a Jamhuriyar Niger sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mu na rana a yau 8 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To a yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya. Majalisar Dokokin Kasar Armenia ta zabi madugun yan adawa Nikol Pashinyan ya zama sabon prime minister kasar. Attorney General na jihar New York ya sauka daga kan aikin sa a yammacin jiya Litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ci musu zarafi ta hanyar dukan su.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za ku ji yadda masana ke ganin yarjejeniyar harkokin noma da gwamnatocin Amurka da Najeriya suka cimma yadda za ta amfani talakawan Najeriya. Muna kuma da rahoto kan rufe asibitai masu zaman kansu da aka yi a waɗansu jihohi uku na Jamhuriyar Niger. Safina Tusodangi za ta shigo da shirin na duke tsohon ciniki noma tushen arziki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masauraro assalamu alaikum. A yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. Daman shugaban ya dibarwa kansa wa'adin har zuwa ranar Asabar don yanke wannan shawarar da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan kasashen Turai da suka hada da ita Amurka da kuma Ingila da Faransa da Rasha da Jamus suka dauka akan Iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makaman na kare dangi. Tuni dai Trump ya sanar da sha a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 2 na rana agogon Amurka, misalin karfe 7 na yamma agogon Najeriya da Niger, zai sanar da duniya matsayin da ya cimma. A halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Sai dai masu bashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi akan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko. Wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu yayi girman da babu abin da zai hana su ƙara wa juna yawan haraji akan kayan da suke shigarwa kasashen junansu. Kamar da takardun buƙatar Amurka a wannan zama ke nunawa. Tawagar wakilin shugaba Donald Trump ba wai kawai sunan buƙaci China ta kawar da gibin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu na kimanin dala Amurka biliyan 200 daga yanzu zuwa shekarar 2020 kadai ba, a'a, har da buƙatar zabtare harajin kayayyaki da kuma rage rangwamen gwamnatin kan manyan kayan kimiyya. Ita kuma China so take Amurka ta daina tsoma baki ko nuna adawarta akan matsayin China a kungiyar 'yan kasuwa ta duniya, kuma ta bude kofar karbar kayayyakin kimiyyar China da kamfanin gwamnatin Amurka ke son samu. Karshen ta dai majalisar dokokin kasar Armenia ta zabi madugun yan adawa Nikol Pashinyan ya zama sabon prime minister kasar. A zaman da aka yi a yau Talata ne sabon prime minister ya lashe zaben da aka gudanar a majalisar da goyen bayan yan majalisa 59, yayin da abokan takararsa suka karkare da goyen bayan yan majalisa 42. Shi da Pashinyan shine ya jagoranci gangamin jama'a na zanga-zangar lumana da aka yi wa tsohon prime minister Sasa Gizyan bayan da aka zarge shi da kokarin yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima don kada ya sauka daga kan karagar mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Attorney General na jihar New York ya sauka daga kan aikinsa a yammacin jiya Litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ci musu zarafi ta hanyar dukansu. Eric Schneiderman na jam'iyyar Democrat ya kasance a kan wannan mukami tun shekarar 2010 kuma yana takarar yin tazarci. A jiya Litinin ne mujallar New Yorker ta rubuta bayanin waɗannan mata guda hudu da suka ce Schneiderman ya dake su ba tare da izininsu ba a lokacin da ya kwana da su. Schneiderman ya ba da bayanai da dama a inda yake karyata wannan zargi na ya doki wani ko kuma yin lalata da mata ba tare da yardarsu ba. A bayanin da ya bayar na sauka daga kan makamin sa ya ce wannan zargi zai hana shi yin aikin sa kamar yadda ya kamata. Wata yarinya ba India yar shekaru 17 da haihuwa da aka cinnawa wuta bayan an yi mata fyaɗe na ci gaba da kokarin kasancewa a raye kwance a asibiti inda kusan kashi 50 cikin 100 na jikinta ya kone a cewar jami'an kiwon lafiya na India. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kaiwa wannan yarinya fyaɗe jim kadan bayan da aka kai makamancin wannan hari kan wata yarinya ta biyu yar shekaru 16 da haihuwa wacce ita ma aka yi mata fyaɗe kuma aka kona ta har ta mutu. Dukkan waɗannan har-haren biyu sun faru a yanki ɗaya ne na ƙasar India da ake kira Jharkhand. Rahotanni sun nuna cewa wasu mutane huɗu ne suka afkawa ita wannan matashiyar yar shekaru 16, kuma bayan da iyayenta suka kai ƙara an yanke musu tarar dalar Amurka 700. Abinda ya fusata mutanen ƙarshenta suka koma suka afkawa gidan yarinyar har suka kashe ta.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu faro takun a Najeriya inda masu kula da lamura da sauran masana a fannoni daban-daban ke ci gaba da yin fashin faki dangane da yarjejeniyar cinikayyar amfanin gona tsakanin Najeriya da Amurka da shugabannin kasashen biyu suka cimma a yayin ziyarar shugaba Muhammadu Buhari. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya hada mana.
Bayan albarkatun mai kasar noma mai inganci ita ce abinda Najeriya kin ci kaho da shi ta fuskar tattalin arziki. A yayin ziyarar ta shugaba Buhari, shugaba Donald Trump ya buƙaci Najeriya ta buɗe kan iyakokinta ta yadda Amurka za ta samu sukunin safarar albarkatunta na noma zuwa kasuwannin Najeriya domin cinikayya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke zaburar da 'yan ƙasar su tashi tsaye wajen rungumar noma domin wadata ƙasa da abinci. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a nan Kano, ya ce akwai buƙatar Najeriya ta yi taka tsantsan game da wannan yarjejeniya.
An juyo da hankalin manoma da tunaninsu na mutane mu koma harkar gora, saboda harkar mai a duniya tana sauka, kuma idan ka duba yadda mutane suke yawaita a Najeriya, mai kadai ba zai iya rike Najeriya ba. Ita kanta noman bayan an yi ta sai an samu masana'antu, kamar yadda China ta yi iya kokarinta ta gane cewa noma kurin ba zai iya rike jama'ar ta ba saboda yawan su, ta yi kokarin haɓaka masana'antunta wanda da shi take alfahari yanzu take shiga duniya. Matsalar da aka samu shine a Najeriya yanzu tunanin mutanen yana zuwa kan gona, to amma yanzu gwamnati ya rage inata ta yi iya kokarin da za ta yi ta samu wanda mutane waɗannan kayayyaki turakun da za su haɓaka noma. To kuma ɗaya daga cikin tafiyar da zai haɓaka noma shine ya zamana cewa an samu wata kariya ta cewa kada kamfanonin kasashen waje su shigo da irin waɗannan kayan da za su rugguza namu ko su hana namu su yi wa. Sai Najeriya ta yi taka tsantsan saboda kada ƙudurinta na haɓaka noma da ciyar da kanta ya zamana cewa ya karye saboda wannan yarjejeniya da suka yi da Amerika.
Haka zalika Dr. Lawan Habib ya fayyace hanyoyi ko kuma matakan da Najeriya ya kamata ta ɗauka domin tabbatar da cin gajiyar wannan yarjejeniya.
Na ɗaya, ita ƙasar Najeriya ta san me take buƙata, ta san me zai taimake ta, ya taimake al'ummarta, ta kuma tabbatar da cewa tana da abin da za ta bayar, kuma in ta ka abin da za a bata tana da yadda za ta yi. Misali, tana da yadda za ta buɗe Amerika ƙasarta, ta kuma kokari cewa kai ai inda Amerika ta zo ita ta yi yadda manoma za su amfana, sannan kuma ta kawo hanyar da idan aka kawo abin da ita kasar za ta amfana. Misali kamar masana'antu, idan mana Najeriya tana da wannan a hannunta, ana samun rashin amfani na yarjejeniya ne yadda kun yi yarjejeniya ga abin da za a yi, amma kai daga ɓangarenka baka shirya wa kanka yadda za ka iya cin moriyar wannan amfanin wannan yarjejeniya ba. Ita kuma wancan ƙasa da ta zo sai da ta shirya yadda za ta ci amfanin mai yarjejeniya da kai, saboda haka sai ta samu biyan buƙatarta, kai kuma idan mana cewa a fita ka buƙatar ba ta biya ba.
Bayan ƙulla wannan yarjejeniya da Amurka, Najeriya ta ƙulla makamanciyarta da ƙasar China, inda ƙasashen biyu suka amince da amfani da kuɗaɗen juna ta fuskar kasuwanci da nufin sauƙaƙa hada-hadar cinikayya a tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To batun da zamu so mu jira yayin ku akai kenan idan muka dawo a shirin mu na dare yaya kuke ganin tasirin kasar China harkokin kasuwanci a Najeriya da suka hada da harkokin noma. To bari kuma mu koma kan batun harkokin tsaro inda kakakin Fadar Muhammadu Buhari wato Fadar gwamnati kenan Garba Shehu yayi karin haske dangane da sabbin matakan tsaro da gwamnatin ke dauka.
Wannan lamura na kisan killa da ake mutane basu ji ba basu gani ba ba gaira ba dalili yana damun shugaban Muhammadu Buhari matuka kuma ana daukan matakai da yawa a sassa daban-daban na kasar mu da abin shafa irin jihohi kamar Plateau jihar Kaduna jihar Benue Taraba da Adamawa ana ta daukan matakai na baya-bayan nan shine wanda ya bada umarni a kafa gutaliyar soja a birnin Gwari banda haka ɗan sanda kuma su kafa wani sashi wato na area command wanda a ƙarƙashin sa za a samu wato gungu-gungu gurin data ɗan sandan kota kwana wato mobile kamar kashi wanda za a saka su aiki a wurin.
Amma idan ka dubi irin bazuwar wannan artabun da kuma shekara wa shekaru da aka yi ana ta ɗaukar matakan da za su kawo wato ƙarshen wannan fitintinu, anya ba dabara ce ba a gano ba koko an yi sakaci ne koko a'a sai an kawo farmaki ne sannan ake kamar ɗaukar matakai ba ana hana su faruwa ba ne?
A'a wannan abu ai matakan da ake ɗauka ba yau aka fara su ba. Kar ka manta cewa a farkon shekarar nan shugaban Muhammadu Buhari ya sa aka ɗaukaka brigade na soja da ke Sokoto ya zama cikakken rundunar banda bataliyar ɗan kota kwana waɗanda aka saka a Jamfara. An ɗauki matakai irin waɗannan a jihar Taraba an kafa sansanoni da ƴan sanda da sojoji a wuraren da mutumin nan take. Haka jihar Benue yanzu abubuwan kana ji sun ɗan fara da sauƙi. Duk ƙoƙarin da ake kai shi ne inda wannan fitina take tasowa a kai musu irin wannan ɗauki a yawaita jami'an tsaro don ya zama na cewa ba wai farmaki ake kawo ma a jama'a ba ya zama na cewa suna kusa.
To amma yanzu ka bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna ko ya kwatanta ko ya baiwa laifin wannan farmakin akan waɗansu mutane masu tada zaune tsaye kawai ba wai banga bace ko kuma aikata laifukan da akan yi samu jefi-jefi. Idan ba ɗauki matakan gano waɗanda ke da hannu a ingiza wannan fitinar saboda su ci moriyar siyasa ba, ya za a yi kake gani a shawo kan matsalar akan kari?
A hankali muna tafi muna tabbatar muka cewa an fara gano bakin zara ai ba da jimawa ba a ƴan kwanakin bayan nan an kama wasu ƴan siyasa a jihar Taraba kuma ƴan sanda sun buga hotuna su bayyana wasu da aka ce ana neman su ruwa a Jallo ko a jihar Benue sati da ya wuce an fito gaban talabijin an nuna hotunan su an ce Fulani ne ga babu Hausa babu Fulatanci babu siffar ba Fulatanci babu yaren Fulatanci a bakin su saboda haka waɗannan fitina ce ake fitowa da ita kamar yadda mai girma sarkin Kasim ya faɗa gwamnatin Buhari ne wasu suke so su kurkunta ta kuma ta haka suke so to amma Allah da ba za su
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
To sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka ba da sanarwar rufe wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda wasu ma'aikatan gwamnati suka buɗe ba akan ƙa'ida ba a jihohin da Magaram da Maradi Difa a cigaba da shirin tsaftace fannin kiwon lafiya. Ga rahoton da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana.
Binciken da wata tawagar inspectoci ta gudanar a watan jiya a wasu jihohi uku na nan jamhuriyar Niger ne ya gano wasu asibitoci masu zaman kansu da ke gudanar da aiki ba akan ka'ida ba. Dalili kenan da hukumomi suka ɗauki matakin rufe waɗannan asibitoci kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya shaidawa manema labarai.
Ka ɗauka zandar wata clinic wadda ake ce ma a warki akwai ƴan ka ɗauka jihar Difa Kabini Medical Borno kaga ita wannan ma'aikacin gwamnati ce. Ma'aikacin gwamnati shi ma wannan ma'aikacin gwamnati ne na zandar kuma hospital zandar ke aiki. Akwai Kawar inda ake aihuwa alhali ita wannan mace mai horaswa ce ta Ecole National ta Santa Fe ta zandar. Kaga kenan wanda ke bada tabi'a ta kwarai bai kamata ba a ce yayi abin da ya taka doka. Akwai wani ma bayani da mun ka samu shi gudan lokacin da yake aiki cikin asibiti babba wanda yake aiki yaga ɗan malati sun zo da sai ya ɗebe kaɗan. Yace kingin su je can kullum mutane na azama kansu tambaya wai me yasa yake haka nan ko da an kai bincike a shi asibitin mai tashi ce in ka doka maradi ita ma wannan kamar Salve Sointe wani ne dan kasar kamar ya zo budata ba cikin kaida ba yace clinic ka chinoise alhali shi ba dan tana bane dan kamaru ne kuma da yazo buda sai ya kai hina abubuwa ma wanda kai ko kabine wanda a da doctor ba ta yi ne to shi wannan ba liƙe da za a ka hukunci za a yi mishi daidai da wannan dokar da ya taka
a take wannan mataki ke fara aiki saboda haka hukumomi ke ƙara jan hankulan waɗanda za su kwatanta bijirewa umarnin da aka bayar
an ruhe su ruhuni waɗannan likitoci torar da mun kai zo wannan communique mun ka shaida musu an ruhe babu zancen budawa yau wanda duyi saki an ka iske wani yana aiki cikin wannan likita za a yi mai babban hukunci ka like shi ma za a
jami'an kare haƙƙin bil'adama irin su Salisu Amadu Naso Volunisher sun yaba da wannan mataki da suke kallon sa a matsayin wata hanyar kare jama'a daga fadawa cikin tarkon ma'aikatan bayan fage ko da yake akwai buƙatar ƙarfafa wannan mataki da wasu matakan na daban in ji shi
in kin sai yau nijar komai ya riga ya kuma kuɗi in ya zamanto dan arzo su ne da gangan sai mu ce abin ba zai ji bane ba amma in dan a tautawa ƙasa ne kuma a tautawa talaka sai mu ce eh lalle muna bayan wannan abin a yi shi bisa kan doka kuma da yanayin da talaka zai ji daɗi
a shekarar 2017 gwamnatin Nijar ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu sama da 100 da ke aiki ba akan ka'ida ba yayin da bayanan hukumomin kiwon lafiya ke cewa uku daga cikin waɗannan asibitoci sun sake budewa bayan da suka samu takardu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
dan ga da likitoci masu kulawa da lafiya masu kulawa
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar da Magaram har yanzu a jamhuriyar Nijar inda aka canza waɗansu farar hula 'yan gwagwarmaya kan tsadar rayuwa guda biyu da aka tsare a kurkuku na da Magaram ɗin wuri bayan zargin ɗaya daga cikinsu da rubuce-rubuce a gidan yari. Ga wakilinmu Tamar Abari a hirarsu da Amadu Dan Kori wani memban ƙungiya mai zaman kanta.
Abokanmu wannan wanda aka kama a gidan kasu aka aje su a nan garin da Magaram aka dauke su aka rarraba su daya aka kai shi magariya cewa da Hayyabu da Masi daya aka kai shi mata mai cewa da Sadat dukansu kuma coordinator ne na abin ga na MPCR da na alternative expository a nan garin da Magaram Umar Abai Sadisa aka hudda su aka kai su gidan kasu na mata mai da na magariya kin san lokacin da aka aje su a nan akwai wasu abubuwa da suka ika gani wanda bai kamata ba suka ika rubutawa to shi wannan shugaba na gidan kaso cewa da register ya kwace kai ya ce kuma ya ƙara matsatsi a cikin rike sun da ake yi a lokacin nan suka yi niyya za su yi yajin cin abinci to dan kawai wannan abin yayi muhimmanci sosai shi yasa suka ce to bari su dauka su rarraba su kuma kin san da aka masu mutane suna da fifi suna zuwa su kai musu ziyara wannan da fifin da suke mutane suke zuwa sai kai layi ma kai nan ka gane su shine yake ba mahukuntan gidan kaso da mahukunta ma wadannan wanda suka kama su yake ba su tsoro
to kamar rubuce-rubucen da suke yi kaida ta yarda da shi ne
yo kaida aka kai su gidan kaso ba a gindaya musu wata kaida ba kuma abin da ya kamata ma ba ma gidan kaso ba kowane guri ka shiga kowace ma'aikata akwai abin da ake cewa reglement interior cewa da dokoki wanda yake tahiyar da harkokin kaidodin gurin su ba gaya musu ba kenan an ba gaya musu ba dole ne a matsayin su ne kungiyar hula din abin da suka ga wanda ya ci karo da ko kundin tsarin mulki ne ko kuma yanayin tahiyya ta doka dole ne su ba sai magana ba tunda su ma yanka so ne ke na rubuta za su yi
a ganin kamar an taka doka
ai ba su bane za su tambaya doka ta cewa an kai mutun gidan kaso abin da aka fara mishi a gindaya mishi wannan doka kenan an baka san doka ba dole ne ka takata su ba gaya musu ba ba a ce ba an rubuta laifi ne ba wanda ya gaya musu reglement interior na gidan kaso kenan da haka dan sun yi wannan nibin tsamata ba sun taka doka tunda dokar da baka san ta ba doka ba ce ba wai aiki bane suka je suke yi ko su tada su tunzura ɗan gidan kaso ko su tsa su tashi sai raba da zaman su a'a kamar yanzu an kai na gani ba abin da ake bincika kaida ba ai ba hutowa bane ka na babatu rubuta ne cikin kayyana ba wannan gaya ba shi register ya zo ya kwace kai
ko me shi jagoran na gidan kaso ya ce muku
bi ce mana komai ba da zan samu mu gare shi ba da dama ba
a dai wani shine na nemi jin ta bakin jagoran na gidan kaso na da Magaran sai dai abin ya ci tara Tamar Abari muryar Amurka daga da Magaran a jamhuriyar Niger
duniyar demokradiya muke ba ko fagasina ba
To madalla kada a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka binnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 20 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma likitan dabbobi dake koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To assalamu alaikum da wa nake magana?
Ina magana da Dr. Muzuk Abubakar. Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a sanayar likitancin dabbobi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Da kwai tambayoyin da muke da su doctor akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu zaka ga yanzu kiwon kaji da kifi yayi yawa wanda yawanci zaka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To da kamar zuk kiwon kaji da ake a gida a ganin kai yana da wata fa'ida saboda kaman yadda suke kashi haka kuma kashin su na da wari yana da wata fa'ida?
Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin inda idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da su ba, sannan kuma za a iya haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu. Ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya musamman idan ba a tare wajen ana killace shi da sauransu. Asali ma dai gaskiya ita dabba, kiwon dabba musamman dabbar abinci yawanci akan hana, akwai kuma yawancin lokaci ma da ake su tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune. Amma dai gashi nan dai a kasar nan zaki ga mutane suke aje dabbobin a tare da su. Idan har duk wanda sai an ajiye a cikin gida, to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su. Dole ba hakan aka so ba. Abin dai da aka fi so din shine kada a ajiye su inda mutanen suke zaune. Amma idan har sai an yi kamar yadda na faɗa, akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashin su da illatar da jama'a.
To kaman yadda ake kiwon kaji yanzu zaka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye ba zuwa suke suna binciken likitoci ba ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba a zamanance. A zamanance ya kamata su yi kiwon
domin dai dalilika guda biyu ko yaushe shi yin kiwo a zamanin nan kai zai kawo matsala saboda dalilika guda biyu. Na ɗaya dai ribar kanta da zaka samu idan har baka bi dabarun zamanin ba da kuma tsarirrika wanda ƙwararru suka sa ka a kai ba dole ka cimma moriyar shi kansa kiwon yadda ya dace ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai matsaloli da zaka yi ta samu na cututtukan dabbobin da zaka yi ta samu, sannan kuma da akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma. Don haka koyaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar yayi kiwo ko na kaji ne ko ma na menene ya tuntuɓi ƙwararru ko dai malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsari ne ya dace a yi. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare-tsare da take buƙata, akwai sanar buƙatanta da idan har ba a samar mata su ba ba dole a samu abin da ake so ba. Su waɗannan buƙatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci a kowane mataki dabba take, akwai kalar abincin da ya dace ta ci, akwai gidan da za a ajiye ta, kalar ruwan da ya dace ta sha da kuma yawan da ya dace ta sha, haka dai da sauransu. Akwai kuma tsari ma na rigakafi wanda wani irin shi wanda ya ɗau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba ba dole ya san waɗannan abubuwa ba. Banda kuma buƙatun dabbobin shi wanda yake da sha'awar da ya kiwo akwai buƙatar shi ma ya kalli da ra'ayin ba. Za ki ga yawanci an gano cewa idan mutum yana yi abin da ya ɗan fi so a cikin ransa abin ya kan fi nasara. So wataƙila dole sai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so ko kuma wacce ta'ammali da ita yake ba shi nishaɗi haka da sauransu. Zai dai abu ne ake yi na domin riba. Amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake ba shi nishaɗi yawanci an fi nasara. Wataƙila idan za ki ga akwai wanda Allah ya saka masa son shanaye haka kuma yana son kananan.
To idan muka koma magana shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kai malamin likitan dabbobi da ke kula da shi koko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kai rigakafin da ake mishi. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Rogers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To Safina dai ba ta nisa ba ga kadan daga cikin dimbin rayuwa da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Haruna Boda Inkaibo da Baba Ganna Alhaji Nuciyawa Cakar. Suka ce ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasar Burtaniya a yau domin hutu tare da duba lafiyar shi da likitocin shi za su yi. Muna fatan Allah ya sa a yi asa'a kuma ya dawo mana da shi da ƴan rakiyar sa gida lafiya amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ga wa jam'iyyar APC cewa ya kamata kallon sama fa ya ishi mai hankali ishara. Don haka kama dora da jam'iyyar ta yi a wasu sassa kasar nan a zabukan gundumomi abin Allah wadai ne kuma irin haka ne ya sa mu talakawa muka fatattaki PDP daga mulki daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Salam VOA Hausa. Kalaman batancin da gwamnatin jihar Kaduna yayi akan sanatocin jihar shi san bai dace ba ganin yadda hakan zai iya jawo tashin hankali a tsakanin magoya baya. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Sadiq Belal da Khadija Abubakar Belal dukkansu a jihar Adamawa Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa. Muna kira ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Adamawa wato Bindau Umar Jibrila akan ya kamata ya gaskauta biyan kananan likitoci da ma'aikatan kananan hukumomi albashinsu na tsawon watanni sama da biyar saboda wallahi rashin biyan su haƙoƙinsu ya jefa rayuwarsu cikin wani hali na kuncin rayuwa. Da fatan mai girma gwamnati zai yi wani abu akan wannan lamarin.
Kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai.
A yau ne ake sarin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. Daman shugaban ya dibarwa kansa wa'adin har zuwa ranar Asabar don yanke wannan shawara da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan kasashen Turai da suka hada da ita kanta Amurka din da Ingila da Faransa da Rasha da kuma Jamus suka dauka akan Iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makaman na kare dangi. Tunda Trump ya bada sanarwa a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 2 na rana agogon Amurka, misalin karfe 7 na yamma agogon Najeriya da Niger sai sanar da duniya matsayin da ya cimma. A halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da China. Sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko. Wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su ƙara wa juna yawan haraji akan yadda suke shigar da kaya a kasashensu.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku ji mu da shirinmu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma. Kamar kullum za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voe.hausa.com. Yanzu a madadin
Nazir Ahmad Hausawa
da ma ita wadda ta harhaɗa shirin Sa'ida da injiniyan Rob McLean Alheri ke muku fata alheri sai a dakata shirin yau da gobe.